أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanwa dukkan yabo da godiya su tabbata ma Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna mana wannan marice na 12 ga wata Ramadana. Da girman da Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 42 wanda ya yi diri da 24 ga watan April miladiya 2021. Gamu a wannan babban makaranta ta Santa for Islamic Studies da aka fi sani da Ad-Da'wa bil Hikma, da mun ci gaba da gudanar da tafsiri wanda muke na wannan wata mai daraja, wata mai alfarma, wata Ramadana. Tafsirin da ake bayan an sha ruwa da dare kenan. Muna cikin suratul Isra, kuma jiya mun kai ƙarshe aya ta 72. Yau za mu tashi farkon aya ta 73 inda Allah ke cewa:
wa in kadu la yaftinunka allazi awhayna ilayka litaftari alayna ghayran wa idhan lattakhadhuka khalila.
Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa: wa in kadu, ko da yake su arna sun iya abin da suke yi, su yi ƙoƙarinsu, liyaftinuka, domin su fitine ka, su jarrabe ka, su raba ka ni alladhi awhayna ilayka, su raba ka da abin da muka yi maka wahi, su raba ka da Alƙur'ani, su raba ka da Musulunci, su raba ka da Tauhidi, su yi nu abin da suke iyawa, su yi haka ɗin. Wili taftariya alaina gaira, don ka zo ka nemo muna wani abun karatu ba Ƙur'ani ba, ka kawo wani wanda babu zagi iyayensu a ciki, in ji su don su suna ganin Ƙur'ani na zagi iyayensu, babu kuma sukar aƙidunsu, a'a kawai dai ya zo kawai ya faɗa musu abin da suke so. To Ƙur'ani yana faɗa musu abin da ba sa so, to wai ka kawo wani wanda ba shi ba. Allah ce: wa idan lattakhadhuka khalila, da wai ka yi musu hakan, wai da za su rike ka masoyi, da za ka biye musu yadda suke so, to ba shakka za su ɗauke ka kai ne masoyi a wajensu. To amma me yi amfanin su su yarda da kai ka zama masoyinsu, amma kuma ka zama maƙiyin Allah, me yi amfanin haka? Wannan aya ta nuna mana wajibcin mutum ya tsaya inda Allah ya tsayar da shi, ko da kana ganin ga abinda a daidai, amma haka abinda mutane ke so. To kana ganin idan ka wa mutane abin nan da suke so, za su goyi bayanka, za su yarda da kai. To yarda da za su yi naka, su yarda da kai, ba ya da wani tasiri a gaban Allah. yarda Allah shine wajibi a gare ka kuma shine a abun nema wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin lalle Allah da manzo Allah ne kamata ku nemi yarda su ba mutane ba domin su mutane ko ka nemi su yarda da kai din yarda ba ta da wani tasiri domin ba sa yarda da kai domin gaya ke lato durak bai da za a yi kowa da kowa yarda da kai to wannan fa shine ake so a karantar da mu a wannan aya kuma haka mushrikai suka so manzo Allah ya biye musu ya aje abinda Allah ya saukar masa ya bi nasu ya bi ra'ayinsu to wannan wai za su so shi idan hakan ta faru sai Allah ya ce wannan bai da tasiri ka nemi yarda Allah idan Allah ya yarda da kai to duk ma wanda zai yi kiyayya da kai wannan duk ta rike gare shi amma dai ka tsaya inda gaskiya ta tsaya akwai malamai masu wa'adi za su dibi ina ne mutane suka fi so sai a yi can ina ne ba sa so sai a bari wannan bai zama wa'azi ba za a kalli mina na mutane ke so sai a gaya musu gaya mutane abinda suke so ba laifi ne ba amma idan ya zama ya yi daidai da littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zaka iya gaya musu yadda suke so don suna so littafin Allah da sunnan manzon Allah amma idan ya zama mutane abinda suke so nan ba littafin Allah ta tare a wannan ra'ayi babu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan gurin to karka kuskura ka goyi bayan su kai ka tsaya inda Allah ya tsaya to shine Allah ke gaya muna anan waina arna fi abinda suke iyawa dan manzo Allah ya bi ra'ayinsu ya aje abinda aka saukar masa za su rike manzo Allah a matsayin masoyi na kudda kud idan yayi haka to amma bari ka ji abinda Allah ya faɗa idan hakan ta faru sai Allah yake
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا
سيالا كيكي ولولا أن ثبتناك بانشي دموك ثبت دكي أكا وننغسكير دباسا سون كريكي أما مكرف باما قوي ومنتصير دكي أكا نغسكير بانشي دونا سير ودموك إمكا لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ka so ka dan karkata ka dan ka bi ra'ayinsu domin a samu fahimta juna kana gani idan aka yi haka za su yarda da kai za su goyi bayan ka to da ka dan ka saki abinda muka saukar ma don ka yarda nan da su amma dai Allah baya bari ai Allah ya riga ya tabbatar da zuciyarka ba za ka yi abinda za su so ba kuma ya saba ma abinda Allah yake so wannan taimako ne na Allah wanda Allah ya yi maka to amma kadara da hakan ta faru me zai biyo baya
idan nan kana ka bi falati bi falmat thumma la tajidu laka alaina nasira
Allah ke idan da ko hakan ta faru ka saki abinda Allah ya sauko ma dan ka gamsar da mutanen ka ka fadi abinda suke so ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da za mu dandana maka bi'ifal haya ninki na irin rayuwa wa bi'ifal mamat da kuma ninki na mutuwa kenan da za mu dandana maka rayuwa mai tsaki mu dandana maka mutuwa mai tsaki summa la tajidu laka alaina nasira sannan ba za ka samu wani wanda zai taimake ka ba a kanmu nan malamin sai magana guda biyu tabar kuri take wanda muka ambata cewa Allah zai dandana ma tsakin rayuwa sai zama rayuwar kai ta cikin dwaci sai kaga kama an ninka ma rayuwar idan kai kwana daya cikin musiba zaka ga wannan kwanan kaman kwana biyu ne saboda ba dadi to irin haka za a maka za a ninka ma rayuwar amma rayuwar cikin me cikin wahala haka waje mutuwa ma za mu ninka ma azabar saboda mi saboda ka saba muna ka nemi yardar wasu mutane wanda ba kan gaskiya suke ba wasu kuma suka ce a abinda ake nuhi la azaknaka bi'ifal hayati wa bi'ifal mamati za mu baka rayuwa mai yawa a duniya saboda istidraji domin idan mutum yayi rayuwa mai yawa a duniya kuma ba kan daidai ba abin ya zama masa istidraji kenan, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata rana wani yake tambayar sa yake ce masa wane ne yafi cikin al'umma, manzo Allah ce man sala umruhu wa hasuna amalu, wanda rayuwarsa ta yi tsawo aikin sa kuma yi kyau. Sai yake to cikin mutane waye ya zama mugu, yake man sala umruhu wa sa'a amaluhu, wanda rayuwarsa ta yi tsawo amma fa aikin sa shi kuma sai yi muni. To wannan yayi kowa muni. To kaga wannan ya nuna kenan idan mutum aka yi mai tsawon rayuwa kuma yana sabon Allah, wannan rayuwar ta zama da amfani kenan. To sai ya zama an dandana ma bi'ibal hayati, kai rayuwa mai tsawo amma kuma wajen sabon Allah, to wannan zai sa azaba ma ta yawa a lahira. Shi yasa ke wa bi'ibal mamati, a waje mutuwa ma sai ya dandana ma watan azaba mai tsawo. Thumma la tajidu laka alaina nasira, wannan kuma daga nan ba za ka samu wani wanda zai kawo ma dauki ba, ba za ka samu wani mai agajinka ba. Malamai sun yi sabani game da saukowar wayannan ayoyin, wayanda ke nuna mana lallai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an umurce shi da cewa ya tsaya inda Allah ya tsayar da shi, idan kuma ya bita mutane domin ya kawo musu abin da ba shi ne Allah ya saukar ba, to lallai Allah zai kama shi. Kamar yadda wata aya da kanta ma ta fito kararta a baki wannan, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil,
walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil,
na'am,
la akhadhna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin.
Akwai mai agaji?
Fama minkum min ahadin al-hajizin.
Allah yake cewa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai zo ya gaya muna wasu maganganun da ba su muka ce ya gaya mutane ba, wai don gamsar da mutane da zai yi haka. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadhna minhu bil yamin, da mun damƙe shi da hannun dama da mun masa kamu azi, wato kamu al-aziz al-muqtadir, wato za mu yi masa kamu babban kamu. Sannan kuma thumma laqada'na minhu al-watin, sannan mu yanke masa jijiyar da idan aka yanke ta mai ita bayan rayuwa kinan da za mu kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan fa yana da shi abinda malamai ke cewa a tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya faɗa ma al'umma abinda ba shine Allah ya gaya masa ba, amma ana fa gaya ma magada annabawa su ne malamai da za su zo daga baya su kama wa mutane wa'azi, su kama shiryar da al'umma, su kama karantarwa. To kada zakin karantarwa ya ɗauke ka, ka je ka faɗi abin da Allah bai faɗa ba kuma ka ce wai Allah ya faɗa, ko kuma a'a ka je Allah ya faɗa ka ce ƙarya ne saboda ni, saboda ya saba ma ra'ayinka ko ra'ayin mutanenka, ko kuma a'a ka je ka ƙirƙiro hadisin ƙarya ka gaya ma ka ce annabi ya faɗa wai don kawai mutane su gamsu da kai, ko kuma a'a don wani basarake ya gamsu da kai, ko wani alhaji ya gamsu da kai, ko wani mai mulki ya gamsu da kai, kawai ka je ka ƙirƙiro ƙarya ka ce addinin musulunci ya ce haka wai don a yadda da kai. To wannan faɗi wanda ya yi haka lalle ya sani da cewa Allah zai damƙe shi, Allah zai kama shi. Shi yasa ma manzo Allah ke cewa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'a maqa'adahu minan nar, wanda ya kuskure yi min ƙarya da gangan to lalle ne ya samu gurin zamansa a cikin wuta, ya Allah ka kare mu. To wannan yana tabbata mana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah yana masa kashedi da kada ya faɗi abin da Allah bai saukar mai da shi ba, wanda kashedi ga manzo Allah kashedi ne gare mu, mu ana faɗi ga manzo Allah domin mu mu ne tantun nan, ya Allah ka ba mu ikon nisantar wannan. Malamai sun yi sabani game da dalilin saukowar wayannan ayoyin, wasu sun ambace ruwayoyi daban-daban amma ga biyu daga cikinsu. Wasu sun ce dalilin saukowar wayannan ayoyin, wata rana ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo yana tawafi a ɗakin Ka'aba, to daga nan sai ya sumbunci Al-Hajarul Aswad, to daga nan sai mushrikai suka taso tun kafin a hijira, tunda wannan sura kun ga makiyya ce, suka ce ya manzo Allah ba mu yadda ba, ya Muhammadu ba mu yadda ba, ba mu yadda ka sumbunci Al-Hajarul Aswad ba, idan kuma kana buƙatar mu baka dama ka sumbunci Al-Hajarul Aswad to shikenan za mu baka dama, amma sai ka sumbunci mu ma gumakan mu. idan ka sumbunci gumakan mu to mun yadda yanzu duk wani abin da zaka sumbunta ka sambanta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har ya niyya ya sumbunci gumakan domin a baki dama ya cigaba da sumburtar wayancan watun Al-Hajarul Aswad. Sai Allah ya ce masa karkai, Allah ya hana masa kadan da yayi walaula an sabbatnaka, bancin da muka tabbatar da kai da ka yadda mutane tanke su na sumbuntan gumakan su, wanda ke nuna kenan kana bautan gumakan ko kana ganin girma wayannan gumakan. Manzo Allah da kai haka to da wannan abun da Allah ya ambata shi zai biyo baya, to amma Allah baya bari. Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan. Wasu kuma ruwaya ta gaba ta ce wai wasu mutane ne na waton Banu Taqif suka zo gaban Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai suka nuna cewa sun musulunta, amma akwai bukatar su guda wanda Manzo Allah zai yi musu, wannan zai sa su samu daukaka. Wannan bukatar ita ce suna da gunkin da suke bautawa, to suna so Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je da su a can wannan garin nasu, sai ya bauta ma wannan gunkin, sai wayannan mutanen garin su zo su ga Manzo Allah zai ya bauta ma wannan gunkin, su ma su zo su bauta ma wannan gunkin. Sai Manzo Allah ya wa mutane bayani, to wannan gunki yana da albarka, za mu bauta masa tsawon shekara ɗaya ne, daga nan kuma za a daina bautarsa, amma dai yanzu a bauta masa tsawon shekara guda. To idan aka yi haka, kaga yanzu sauran larabawan da kauyawan da ke wannan gurin za su ga girman wayannan mutane da suka jawo Manzo Allah ya ji wannan aikin. Daga nan kuma suka ce to kuma akwai wannan garin nasu, amma shi shi harami kamar yadda aka mai da Makka harami. To kaga wayannan bukatocin guda biyu shine suke bukata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama don bukatar su musulunta, don bukatar ya jawo ra'ayinsu, kadan da ya yadda musu wannan bukatar don su musulunta kuma su jawo su musulunta, amma sai Allah ya hana ya ce ba ta taɓa yiwuwa. Annabi Allah ya goyi bayan bautar gunki ballinta ma a ce ya yi da kansa sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ba ya taɓa yiwuwa. Allah sai ya hana ma Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kun sani da cewa sun taɓa zuwa suka iske Abu Talib radiyallahu ta'ala anhu. Abu Talib ba musulmi ne ba, ya rusu yana ba musulmi ba, saboda ba a ce masa radiyallahu anhu. Abu Talib amin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, bakon Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya rike Manzo Allah. Sun zo suka same shi, sai suka ce masa ya Abu Talib, yaron nan naka ya addabe mu, ya zazzage mu, ya ci zarafin mu, ya ci zarafin gumakanmu, abinda muke bukata gare ka ka hana masa. Abu Talib yake bari zan masa magana, ya masa magana. Manzo Allah ce ai ba aiki na ne ba aikin Allah, Allah ne yake a gaya musu gaskiya, a gaya musu wahayi, sarka ba zai iya bari ba. Yaje gaya ma wayannan, suka da suka ce to abinda muke so gare shi, duk inda ake sukan Manzo ake sukan gumakanmu da iyayenmu da kakanni kakanni, to a ɗebe sauran duk mun yadda, mu dai kada a zagi gumaka, kada a zage shugabanni da iyaye, wannan shi ne kawai muke bukata a ɗebe. In sauran duk an ɗaya ɗebe sauran mun yadda. Haka zo aka gaya Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ce wannan ma ba ta taɓa yiwuwa. Suka ga nan ma ba su ci nasara ba, sai suka sake dawa suka ce to yanzu mun yadda kowa ya bauta ma wanda yake bautawa, amma sai mu zo mu yi joni, mu haɗa ƙarfi da ƙarfi tsakaninmu da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ya zo mu bauta ma gumakanmu, mu ma mu je mu bauta ma Allahnsa, domin kaga mu muna da gumaka da yawa, shi kuma nashi guda ne, to ai nashi tun da guda ne ba wahala, a ya zo yau a bauta masa kaga an gama, gobe sai a yi wajen namu a bauta masa, jibi ma wajen namu, gata ma wajen namu, gatan gatan haka za a ci gaba da zubiya, sai sati ya dawo sannan a sake dawowa a bauta ma nashi Allah so ɗaya. To kaga mu'adda ka so mai yawa, to kaga idan aka yi haka to shike da kaga an samu wato fahimtar juna, za a samu peace, zaman lafiya. Saboda mi, saboda yanzu ya bauta ma gumakanmu, mu ma mun bauta ma Allah ne, kaga daga nan sai a samu haɗin kai da zaman lafiya. Haka zo aka iske Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ga sura gaba ɗaya su kutumta sauko masa, tace a gaya musu qul ya ayyuhal kafiruna
bismillahir rahmanir rahim.
Na'am.
قل يا أيها الكافرون
تعالى شيكا يا مسي يا أيها الكافرون يا كو كافرين دفك زودا وانا مبكاتا غا بياني
لا أعبد ما تعبدون
نيفا بازان بوتا ما أعبد لكي بوتا وبا وإن نقوم أكان دفك شيء بوتا ودعا سامزام الله فيها كو كو بوتا ما الله توني دي بازاني با
ولا أنتم عابدون ما أعبد
تكوما كان كوائي با كبوتا ما أعبد لكي بوتا ما إن داك بتو با الله كي بوتا ما كوما كا كي بوتا ما سرك با كبوتا ما الله ni ko ban bauta gumaka kowa ya san da wannan ya san ni ban bauta gumaka ya san ku ba ku bauta Allah to sannan kuma
wala ana abidu ma'abtu
nan gaba kun sani na sani bana bautan gumakan ku nan gaba can baya bai yi ba yanzu ba zan yi ba
wala antum abiduna ma'abude
kuma kan ku nan gaba ba za ku bauta ma Allah bai yadda ba ku bauta ma Allah can baya bai yanzu ma nan ba za ku yi ba ba ku yi ba ba za ku yi ba to yanzu mi amma fita
lakum dinukum waliyadin
yanzu kan kowa ya rike naci ku rike naku ya rike dawa wannan shine zaman lafiya kawai ya rike tauhidi na koko in za ku shirka ku rike naku to kaga wannan duka hanyoyi ne da suke son su jawo manzon Allah zuwa aikin kafirci Allah na kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su jawo manzon Allah da yaje ya bi ababen da suke son abi annabi Allah na kare shi to haka yake mata duka wani mai wa'azi duka wani musulmi ya zama kai taka tsantsan ga duk abin da zaka yi ba wai duka abin da kaga mutanen gari na so shine addini ba a ka rinka auna abin da mutanen gari ke so da abin da shugabanni suke so sarakuna da ƴan siyasa musamman ƴan siyasa su da mutane suke nema ina na mutane suke tucan suke nema to kai hankali da su za su yi kokarin su dora ka bisa ga abinda shine ra'ayinsu ba wai shine ra'ayin tafi Allah ba ba shine ra'ayin sunnan manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallama to idan ka biye musu za su raba ka da sunna za su raba ka da tauhidi za su raba ka da alqur'ani saboda kar ka biye musu a inda ya saba malitafi Allah ba laifi ne ba kai hulɗa da su ba ba laifi ne ba kai abun ga kai koyi addini tare tunda musulmai ne amma kada ya zama su ne ke controlling ɗinka su ne ke aza ka bisa hanya ba kai ke aza su ba a'a idan sun kawo ka auna ka diba ya yi daidai littafi Allah eh ya yi daidai ba matsala sai a je tare ya saba eh to ya saba ba su hakuri ba za ka bi su ba ka bi inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bi ka bi inda littafi ya bi wannan shine zaman lafiya gare ka to wannan abubuwan da manzo Allah yake fuskanta lalle ne ba shakka dukkan malamai su ma suna fuskantar wannan matsalar mutane suna kokarin su jawo ra'ayin malamai sai sun bi daidai da ra'ayinsu kamar yadda ka ga arna na son su jawo manzon Allah ya ji abin da ake saukar masa domin ya bi ra'ayinsu ya Allah ka kara tabbatar da mu akan gaskiya sai Allah yake a gaba
wa in kadu la yastazunaka min al-ardi liyukhrijuka minha وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا
نعم الله كيوا وإن كادوا ليستفزونك كوديك سن كتن سورا كتن داتن جاوك من الأرض سيقو كارين سفتر دكي دكتر ما قبادية سنا ينقلي ذا سفتر دكي أغري مكة sun shirya yadda za su yi gaba ɗaya maka bar garin Makka tunda dai kaki biyar ra'ayinsu kaki abin da suke so kaki aji abin da Allah ya saukar ma don ka bi nasu ra'ayi to sun yi iya abin da suke yi yanzu kuma su raba ka da kasar gaba ɗaya su raba ka da mahaifarka su raba ka da gonakinku su raba ka da iyayenka wato ƴan uwanka su raba ka da gidaje su kore ka a Makkan gaba ɗaya su yi wannan gurin su yi wannan yunkurin liyukhrijuka minha dan fitar da kai daga wannan kasa ta Makka sai Allah ke to wa idan la yalbasuna khilafaka illa qalila idan hakan ta faru suka fitar da kai a cikin garin Makka su ko ba sa iya zama cikin Makkan sai kadan in sun kaci nasara suka fitar da kai su ko zaman su a Makka ba zai tsowo ba ko ma su musulunta ko a kashe su lalle abinda zai faru kenan in suka kuskura suka kore ka a Makka wannan wani lokacin duk babu kana hijira manzo Allah na cikin garin Makka Allah ke gaya masa wannan to sai ya zama sai yunkurin ba su samu nasara ba sai kokarin su fitar da manzo Allah kwata kwata su kore shi ba su samu nasara ba to sai gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda gani take take su da yadda suke azabtar da sahabbai dan sahabbansa da yadda suke azabtar da dukkan musulmai to wannan ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada umurni ayi hijira shi ma dai karshe yayi hijira to bayan ya yi hijirar don Allah ya tabbata mai lalle in ya bar makka suko ba wurin zama ne gare su ba sai ya je hijira ba cika shekara biyu ba wayannan da suka yi kutun guila cewa sai ya bar garin makka da suka yi yunkurin za su fitar da shi a makka sai gashi sun dunguma sun je madina don su iske manzo Allah a can su yaƙe shi su kashe shi suna zuwa can sai Allah mai girma da ɗaukaka ya sa dukkan ne kabarin sai ke dukkan aka kashe su to kaga yadda suka fitar da manzo Allah a makka ai su ma ba su zauna makka ba su ma an kashe su a yaƙin Badar to wannan fa mu'jiza ce ta alqur'ani mai girma yake tabbata ma daga wajen Allah ne manzo Allah na cikin garin makka in kuka kuskura kuka fitar da shi kuko makka ba ta zaunuwa gare ku sai gashi ko haka aka yi baya an kashe su sai gashi kuma an dawo an yi fatahu makka duk wanda an musulmi ya zauna lafiya lau wanda ba musulmi ba ko ya bar kasar ko ya musulunta dole to kaga wannan duka yana nuna mami yana nuna ma mu'jiza irin ta alqur'ani yana nuna ma mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ma an riga an yi fatahu makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo dakin kaba yake cewa daga yau babu wani mushrikin da ke zuwa annan dakin kaba ba za a bari ba babu wani wanda zai zo yayin shirka a bakin dakin kaba ba za a bari ba daga yau duk mushriki ko ya musulunta ko ya bar garin makka to wannan fa shike nuna mami karfi irin na musulunci da kuma taimako wanda Allah ke wa musulunci sai Allah ke wannan fa ba gare ka ne farau ba ya manzo Allah sunnata
سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَمَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَأْوِيلًا
اللَّهِ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا وَنَفَا شِنِي سُنَّةً مُ هَكَنِي الْعَادَ مُدَامَ لِنْشَكِمْ مَنْ زَنِنْدَ مُكَ أَيْكُ إِذَنْ أَلَّا يَسَى مُكَ أَيْكُ النَّبِي أَلَّا وَسُمُتَنِي سُكَيُّ قُرِنْ سُحَالَكَ شِي za mu taimake shi in suka yi kokarin su fitar da shi za mu hana in suka yi kokarin su cuta masa za mu hana wannan sunnan mu ne kenan inji Allah adatuna na hini al'adan mu sai Allah yake cewa wato wannan sunna ne kad arsalna qablaka sunnar man kad arsalna qablaka wanda muka aiko kamin ka annabawan da muka ambat aiko min rusulina cikin manzannin mu kuma wala tajri li sunnatina tahwila baka samun canji game da wannan sunnan tamu tana nan har a nade duniya wanda ya rike gaskiya Allah ke taimaka masa wanda ya saki gaskiya kuma Allah zai wato Allah zai halaka shi wanda ya rike gaskiya Allah taimake shi wanda kuma ya ki gaskiya Allah zai halaka shi kuma wanda bi ra'ayin mutane kuma ra'ayin ba daidai ba Allah bai ba shi nasara wanda ya saki ra'ayin mutane wanda ba daidai ba ya dauki ra'ayi na daidai shi kuma Allah zai taimaka masa wannan ita ce sunnar mu malaike ce wa nazala fi kufari quraish wa inna ayoyin sun sauko ne suna bayani game da kahiran makka lamma hammu bi ikhrajir rasul sallallahu alaihi wasallam min baini adhharihim lokacin da suka yi niyya za su fitar da manzo Allah a cikin garin makka fatawa'adahum Allah bi hadhihi al-aya Allah ya kike su da wannan aya ce kuna fitar da shi kuma zama ba zai gare ku ba wa annahum lam akhrajuhu da sun fitar da manzo Allah lamma labitu ba'dahu bi makkata illa yasiran ba sa zama a makka ba sun fitar da manzo Allah sai yan kadan wa kadhalika waqa kuma haka idan Allah ya fada hakan ta faru fa innahu lam yakun ba'da hijratihi min bayni azhurihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wasu shekarkaru bayan barin sa garin makka bayan yayi hijira bada mashtadda azahum la bayan sun ciutata masa ciutarwa ya yi tsanani ya yi hijira ba su zauna ba illa sanatan wanis sai shekara da rabi ko shekara biyu ba a kai ba hatta jama'ahumullahu sai da Allah ya haɗa wa'innan arnan wa iyyahu da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Badar a can Badar ala ghairi mi'adin babu wani alkawali babu wani shiri aka haɗu a Badar fa amkanahu minhum Allah ya ba manzo Allah nasara a kansu ya damke su wa sallatahu alaihim ya bashi iko a kansu ya karkashe ya kakkama wa azfarahu bihim ya bashi nasara a kansu faqatala ashrafahum ya kace manya-manyan su wa sabazararihim ya kama nakamu su ne zuriya kananan mata da mata da yara wali hadha qala ta'ala shi yasa sai Allah ke sunanta man kad arsalna al-aya hakaza adatana haka ni adam al-adamu inji Allah fil ladina kafaru bi rusulina ga duk wanda suka kafirce ma manzanni Allah wa azhum suka cutata da su bi khurujir rasuli min bayni athurihim ta hanyar fitar da manzo a cikin su ya tihimul azabu da hakan ta faru shi ko sai Allah turo musu azaba walaula annahu sallallahu alaihi wa sallama bankin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi da sahabbansa bankin da kasancewa su rasulur rahama laja'ahum minan naqami da azaba ta zo musu ashe zama manzo Allah cikin su ma rahama ne fi dunya ma la qibala li ahadin bihi wanda azabar da ba mai iya kare ta kenan lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zaman sa ma cikin su rahama ce gare su kamar yadda Allah ke faɗa وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ الله بايا يمسو عذابا ما تكركنا تكينسو أما دا يافي تفا دا دا يمسو عذابا دي يافي تا أمسو عذابا كوبا يا زاربا ayin azaba lokacin da suka cutata da shi suka kai kul gare shi a wajen cutarwa ya fita ya bar musu makkan da ya fita ko Allah ya danke su Allah ya kama su a yakin badar Allah ka kare mu daga kafirci Allah ya ce a gaba
aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda
Allah ke cewa aqimis salata ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ka tsayar da sallah ko dike arna ba sa san hakan ka tsayar da sallah domin sallah ginshikin addini Allah ne wanda ya tsayar da sallah ya tsayar da addini wanda ya roshe sallah ya roshe addini shine rukuni na biyu da kafi da kalimar shahada da ita ke shigowa addini to ba wanda zai biyowa ba sai sallah ka tsayar da sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kayi talidul lokin shamsi a lokacin da rana ke gwabtawa ila ga sakin laili har zuwa lokacin da dare shi ko zai zo ya ruhe kenan kayi sallah asuba kayi sallah azhar kayi sallah al-asr kayi sallah magriba kaga ga magriba ta zo ita ma kayi sallah isha ma kayi su waina suna cikin ga sakin laili to duk kayi su kenan kayi sallolin rana kai sallolin dare kai salloli khamsu salawati ka tsayar da su sannan kuma wa qur'anal fajr kai sallah asuba wannan karatun da ake a sallah asuba karatu ne mai muhimmanci domin sallah asuba ana jan doguwar sura ne wannan karatun da ake yana da muhimmanci me yake nufi da qur'anal fajr ana nufin sallar gaba daya a ambaci karatun sallah asuba da muhimmancin sa amma ana nufin sallar gaba daya ka halarci sallah asuba bayan kayi wayancan sallolin to ita sallah asuba ka ambaci ka zo wajenta malamai suka yi magana guda biyu magana ta farko suka ce wa qur'anal fajr wato karfafawa ne ga waccan da aka ambata can baya domin can ai ta shigo cikin lidu loke shamsi ila ga sakin laili sallah asuba ta shigo nan don ambaci sallolin dare ambaci sallolin yini to kaga asuba ta shigo ko ka sa ta sallolin dare ta shiga can ko ka sa ta sallolin yini ta shigo nan to sai aka ce to kaga yanzu da aka sake dawowa aka ce wa qur'anal fajri an karfafa ne don a nuna ma muhimmancin sallar asuba don sallar asuba munafikin Allah bai iya yin ta wanda bai san daraja addini ba baya sallar asuba ko yana sallar asuba sai rana ta wuce to da wahala ya iya tashi lokacin da bacci ke da dadi ya je sal masallaci ya samu jam'i duk munafiki Allah bai samu ta shi yasa manzo Allah ke cewa tana daga cikin sallolin da ke da nauyi akan munafikan Allah ya Allah ka raba mu da munafici kaga mutum yana musulmi ai sallah yana kwance yana tabbaci yana ji ana kiran sallah kiran sallah asuba ha guda biyu ne ake ba ko guda ne ba ai kiran sallah na farko yana ji ya miki ya kokonta ya lullube ya kyale a sake kiran sallah na biyu yana ji ba kuma ya sake kwantawa ya kitashi ya ji ana ikama ya kiya ya ji liman na karatu alqur'ani ya kitashi a gama salloli ya kitashi sai can da rana ya tashi yake zai yi sallah wannan sallah Allah baya santa Allah baya santa domin manzo Allah ya ce duk wanda ya ba sallah digangan kahirina ba bacci ka kai ba fa abu biyu ne kawai ke sa sallah ta kuce maka kayi ta karama ta Allah ya karba abu biyu ne kawai idan sallah tabbas sallah ta wuce digangan ba kai ba inda ba wa'annan ababen guda biyu ne ba babu wannan ramar Allah bai ce kai ba annabi bai ce kai ba kai ka zaban ma kanka shi ko Allah ya ce gasar da za a yi kake ba kai lokacin Allah ya sanya ma kowace sallah lokacin da ake yin ta inna salata kanat alal mu'minina
inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta
sallah tana da lokacin da an ka kebance ai wajibi ne kai sallah to kuma a lokacin da aka ce kai a zahar ga lokacin da za a yi ta magriba a zahar lasar ga lokacin da za a yi magriba ga lokacin da za a yi isha ga lokacin da za a yi asuba ga lokacin da za a yi wannan duka Allah da kansa ya kebance lokutan nan da za a yi annabi ya yi muna bayani to idan ya zama yanzu asuba ga lokacin da aka ce za ka yi ta sai ka ji ana kiran sallah sai ka kwanta ka kita sowa aka kiran sallah na biyu ka kita sowa aka ikama ka kita sowa ana karatu alqur'ani ka kita sowa aka gama sallah kowa da albarka na masallaci yayo sallah kai ko kana nan kwance an ka kare sallah har rana ta fito alayyir ya ceto lokacin da Allah yake ayi ya wuce kai ko yanzu sai ka ce to yanzu lokacin ga kai ko na kana yanzu kai din wayi ga lokacin da Allah ya sanya ba kai ba yanzu wannan lokacin ka ne Allah baya son wannan sallah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka fa sallah ko guda ne digangan ka kafirta alhadu alladhi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafara bambanci mu da arna sallah wanda ba sallah kafiri ne to don me kake ji ana kiran sallah a sallah asuba ka kwanta ka ki tashi ka je ka yi sallah don me kina ji ana kiran sallah ki tashi ki je ki yi sallah kina ji ana kiran sallah kina jin lokacin sallah yayi ki tashi sai rana ta yi sannan ki tashi kike ce zaki sallah sallah Allah baya so ya Allah ka kare mu to wannan lokutan da Allah ya ce ayi sallah wanda duk ya wuce wayannan lokutan bai sallar da aka ce masa yi a wannan lokacin ba to ko yayi sallah Allah baya so in ba uzuri guda biyu ba uzuri na farko shine mutumin da ya manta wanda ya manta kan to zai yi sallah a lokacin da ya tuna aqimi salata li dhikri wato ka tsayar da sallah domin tunawa da ni yanzu ka tuna ka manta to yanzu ka tuna sai ka je kai wannan baka da matsala ko yaushe ne in dai mantuwa ta ka tuna ka je kai ta wannan Allah zai karba saboda mantuwa ce wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada haka ya karantar da mu abu na biyu shine bacci idan bacci ya dauke ka baka ji kiran sallah ba baka ji ana sallah ba kana cikin bacci bacci mai nauyi ba baccin ga na shedan ba fa a kana bacci kwata kwata baka sani ba sai da rana ta sai da ko da kake falkawa rana ta riga ta wuce to wada lokaci ya riga ya wuce rana ta fito idan asuba ne ko kuma azhar ne ko la'asar rana ta fadi ko abin da kamar jaka to wannan lokacin da ka farka a wannan lokacin zaka je kai sallah an karba amma kana jin ana kiran sallah kana kwanci ka farko wai ka ki tashi a ce ai bacci shi kai ƙarya shi kai wallahi yana ji ladan na kiran sallah ya san lokaci yayi lokacin da ladan ke kira ya ji ga kunne ne da wani babban mutum ya kira shi a wannan lokacin da ya karba da ya tashi yanzu yana kwance sai ji ladan na cewa hayya ala sala sai ya mimiki ya kwanta sai ga ya jura ta tana rigi kikir sai ga wayar gwamnati ko da yake dauka sai ce mai ina son garin ka yanzu wayyo yanzu zaka ga ya zabura kekekeke ya tashi a guji ya sheka ya je ga gwamna fa aikin banza ya kira shi ya je amma Allah ya kira shi ya ki zuwa ina fata an gane wannan ba gwamna ba wallahi ko commissioner ya kira shi sai ya sheka da gudu ya je ko minister ya kira shi kai ko councilor na kira shi sai ya zo da gudu to amma ga Allah na kira ni yaki zuwa, Allah na kira ni yaki zuwa, zo ka dauke farillar da shi zaka shiga aljanna. Hayya ala sala, ku zo gaugawa zuwa sallah. Hayya ala sala, ku yi gaugawa zuwa tsira, ka sheko ka tsira, sai ka mimike ka kwanta wai kai dadin kunci. Wallahi iblisu ne ke guda ma wannan, domin shedan haka yake yi ma. In ana kira sallah sai kama shafarka, sai ka ji duk baccin da ka yi can baya bai da daɗi, yanzu kake jin daɗin baccin. Sai dai ce madalla, kana kwanta sai kirkishe da rai, ce madalla ya zama kahiri iri na. Sai ta dariyarka, Allah ka kare mu. Je gaba Alaramma.
أقمي الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نازلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
Wa Qur'an al-Fajr, kala ki sallah asuba, inna Qur'an al-Fajr, wanna sallah ta asuba, kana mashhuda. Abu ne wanda ake halarta, malaikuna halarta, waye ne ke exchanging duty, malaikun da suka yi guarding ka da rana, za su zo don su halarci wannan sallah asuba, sai ayi sallah tare da su, su cigaba da guarding ka da rana. Wayanda sun kwana suna gadin ka da dare su kuma, yanzu kuma za su bar wannan duty, za su koma wasu, domin dama lahum aqibatun min bayni yadayhi
wa min khalfihi, lahum aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah.
Dukkan adam da kaga yana tafiya, yana da wa'anda ke kare shi a gabansa, yana da wa'anda ke kare shi a bayansa, dukkan kowa akwai wa'annan mala'ikun. Zaka ji kana tafiyarka, malaikuna gabanka suna ma esko, malaikuna bayanka suna ma esko. Idan zaka fada wani wuri sai su kare, in mota za ta buge ka sai su kare, zaka fada rami sai su kare, wani zaki zai kawo mahari sai su kare, wata kunama za ta kawo mahari, ka dibi ta kunama jan karama sai malaika ya hana. Idan wani abu ya taso maka, duk wani abu da ke cuta ma sai su hana. Sai su rashin lafiya za ta kawo mahari, je ka tambayi likitoci ka jiya, kaga irin yadda rashin lafiya ke yawo cikin society da al'umma, yadda yake ta yawo. Amma Allah ya riga ya kawo ma wani abun da ke zama garkuwa a jikinka, yana kare ka. Wani garkuwa ne, mala'iku ne suna kare ka. Duk wani rashin lafiya da ya kawo ma attack, sai wa'annan kwayoyin halitta na jikinka da Allah ya naɗa ma, wanda ke aiki da umurnin mala'iku, sai su kare ka. To ka dibi wannan kariyar da Allah ya maka. To wa'annan mala'ikun su ne ke exchanging duty lokacin sallar asuba, suke zuwa masu aiki dare sun riga sun kare aikinsu, masu aiki rana za su fara aikinsu a hali yanzu. Mala'iku ne wa'anda ke kulawa da kai, wanda ke rubuta aikinka na ƙure idan ka yi, wanda ke rubuta aikinka mugu idan ka yi. To su ne suna nafa, suna kurtafiya da kai, suna kulawa da kai. Ko ba su zo ba, Allah na kallonka yana gani, amma yana turowa haka don isan mulkinsa kawai. Sai Allah ke cewa lalle sallar asuba abu ne wanda ake halarta. Wannan shine fasara ta farko, cewa mala'iku ke halarta wannan sallar ta asuba. Fasara ta biyu kuma aka ce wannan sallar ta asuba kana mashhudan, sallah ce wadda mutane masu imani ke halarta. Kenan wanda bai da imani bai halarta sallar asuba, amma mai imani fa zai halarci sallar asuba. Wasu kuma suka ce wai wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, lalle wannan karatun da ake yi na sallar asuba lalle abu ne wanda ake halarta. Idan ka zo ana karatu asuba, sallar asuba liman yana karatu, a wannan lokacin aljanu za su zo su saurara, a wannan lokacin mala'iku za su zo su saurara. Me suke saurari? Littafi Allah Al-Qur'ani suke saurarawa a wannan lokacin. Yace wa minan layli fatahajjat bi, cikin dare kuma ka rinka tahajjudi da Al-Qur'ani, bi ma'ana ka rinka karatu Al-Qur'ani, ka rinka sallolin dare a cikin dare, musamman wata Ramadan nan da muke a cikin sa. Dukkan shekara gaba daya yana da kyau ya zama kana sallolin dare, yana da kyau a same ka kana karanta Al-Qur'ani a cikin dare. To sallar lokacin azumi, wannan lokacin da muke ciki, min babi aulakin, wannan lokaci ya fi kamata ka yi wannan sallah, sallolin dare, wanda ake cewa tahajjudi shine fa tahajjat bihi ay kai tahajjudi da menene da alqur'ani akwai abin da ya kamata mutane mu fahimta wato mutane mu suna da matsala kullu da gaske lokacin da aka fara sallolin nan da ke na sallar dare tahajjudi irin wannan da muke cewa tahajjudi ko qiyamul layli wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kudaitar da yi Qur'ani ma ya kudaitar kamar yadda kuka jiya a wannan aya Qur'ani yace ayi kuma ya kudaitar gurare gudan gurare daban-daban ba ko nan dai ba gurare daban-daban Qur'ani yace ayi sallolin dare to sai ya zama lokacin da aka fara wayannan sallolin da tarawihi kawai aka sani sai a wace ba a sallolin dare to daga baya sai aka fara wayannan sallolin alhamdulillah ya ali sunna da ma tuni ke laqumu muna su binciko muna su shiga littafin sunna su kawo muna sunna wanda da ba a sani ba sai a gano ta sai yayi to ana gano wannan sai muka kama ana aikatawa bana mantawa ina saran 1996 lokacin izala ma bata ma fara tura tafsiri irin yadda ake ba na tura malamai suna zuwa tafsiri gurare daban-daban so amma dai wasu jawoyi suna yi sannan kuma wasu mutane kawai suna zuwa su nemi malami su ce suna so ya taimaka musu ya je ya yi musu tafsiri to lokacin mutane ne jar sun bukace in je yi musu tafsiri Ramadana a Filingi na je Filingi na shekara biyu ina tafsiri a can na dawo ban shekara biyu na dawo a Jiga to sai mutanen Lolo Lolo tana nan yankin Kamba tsallake ruwa ne su ma kamar yadda kuke tsallake ruwa to sai suka bukaci cewa in je in musu tafsiri to sai ni je ina musu tafsiri a wannan gurin to wannan shekara da ni fara zuwa Lolo a wannan shekarar ne muka fara sallar tahajjudi a Lolo wannan lokacin ana sanyi kore da gaske Lolo lokaci ana azumi cikin sanyi kuma sanyi mai tsanani kuma ga su kusa ga fadama sai ni kira wa'annan shugabanni na wannan gurin nake musu a kusa sallolin da ake na dare wanda ake ce mata tahajjudi ya kamata mu fara shi a wannan gurin suka ce to duk kasar gaba ba taba sani wannan sallar ba nake ai dama ba sai abin da mutane suka saba ba a annabi dai ya saba aka ce to shikenan mai ake annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ta sa mutanen mun sa'a wanda ke shugaban izala a wannan lokacin malam Zakariya yake ko malam wannan manta da sunansa wani bayarbe ne mai aikin chemistry ne shugaba a lolodin mutum mai son addini ne yace malam aje ayi yace da mu za ayi aka je aka yi sanarwa muka zo muka fara wannan sallar ta tahajjudi alhamdulillah mun fara da mutane yan kadan amma sannu sai da ya zama sai kai dan bani duk lolo a masallaci ake sallar tahajjudi to har yanzu mutane lolo idan suka kira ni suna cewa ni ne ni fara kai sunnar tahajjudi a lolo wannan sallah ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kwana uku yayi kwana na daya mutane ba su sani ba yayi na biyu mutane sun fara jin labari sun fara suka fara taruwa yayi na uku aka taru da yawa shi ko manzo Allah mai tausa'an umma ne sai yake cewa to idan ni cigaba da wannan sallah kada a fallanta ta kuma ga ta tana da wahala ta sowa cikin dare a zo a yi wannan sallah to sai manzo Allah bai fito ba kwana na uku ai kwana na hudu ya zama mutane sun taro an cika masallaci manzo Allah bai fito ba da sai sai manzo Allah ce na gane ku ai na ga taron da aka yi a masallaci ana jiran in fito amma di gangane ne ke fitowa don gudun kada a fallanta muku saboda wanda ke iya waye cikin gidansa amma gudun kada a fallanta sai manzo Allah sai bar fitowa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar fitowa yayi wafati Abubakar ya karbi jagorancin al'umma Abubakar yayi wafati sai ga Umar dan Khattab ya karba Umar dan Khattab wata rana yana fitowa a masallaci sai iske mutane suna sallah daban-daban wannan yayi sallah shi kadai wance yayi sallah shi kadai babu jami'i sai Umar dan Khattab yake cewa kai da dai na samu musu limami daya su cika bada yi da yayi ana sallah daban-daban sai je ya nada musu Ubayy ibn Ka'ab dai daga cikin manyan mahaddata al-Qur'ani yake ka zama limami su sai ya zama liman shikenan wata rana kodi ke zuwa Umar fitar da masallaci ya cika tinjin da mutane ana tasalluli tahajjudi sai ce ni'matul bid'a hadhihi madalla da wannan abun da niqabo da shi bid'a annan da niqabo da ita yace masa bid'a a wannan gurin domin da bid'a suna labewa da wannan magana ta Umar suna cewa akwai bid'a mai kyau ƙaryata babu bid'a mai kyau duk bid'a mugun abu ne wannan da Umar yake nin imatul bid'a hadihi ba yana nufin bid'a ta shari'a ba yana nufin bid'a bangaren luga amma wannan sallah ai ba yadda za ka ce mata bid'a ko za ka ce mata bid'a bid'a ta shari'a annabi yayi ka ce bid'a Umar yayi ka ce bid'a sabon manzo Allah su yi ka ce bid'a ai wannan baka san abin da bid'a ba kenan ai mu abin da bid'a mu a wajen mu kuma a wajen musulunci a wajen manzo Allah shine abin da annabi bai yi ba shine bid'a kuma aka jingina shi ga addini ba wai duk abin da annabi bai yi ba dan yanzu kaga wannan waya ai annabi bai waya ba ko yayi waya yayi Samsung yayi Nokia yayi sallallahu alaihi wasallama to amma yanzu in nizo waya Nokia kace kai Allah na yayi bid'a ai wannan ai annabi bai yi Nokia ba zaka iya cewa haka a wannan daban ne ba addini na ba wanda yayi Nokia ba musulunci na ba ba addini na ba ba addini kristanci na ba ba addini musulunci ne ba a duniya ce kawai akai wannan wannan duniyar bid'a ba ta shiga a cikin ta yanzu noma ne idan ka zo kai sai ka ce to ni wato bunga bunga zai yi kamar da manoman doya ke yi wanda sai ka shiko kuya zai yi tsawo waya suna a cikin ku mai bunga bunga koko mai doguwar kuya shi a sunna duka ba batun sunna a ciki ba batun bid'a a ciki ina fata an gane wannan saboda Umar da yake ni'matul bid'a hazihi ba yana nuhin bid'a ce a shari'ance ba yana nuhin bid'a ce a luga domin a luga ko da an taba yin abu sai aka bari to idan ka zo ka ci gaba da yin wannan abun to sai ake to ka fara da an bari yanzu ka fara abinda ba taba yi ba kuma idan ka zo ka yi shi ma na ce masa bid'a ka fara yi ne da ana yanzu ka zo ka fara kar ana yin sa saboda nan Umar yana nuhin a luga ana ce masa wannan bid'a kasancewar an daina yi annabi yayi amma daga baya an daina to kasancewa ana aike masa bid'a ta wannan fuskar to wannan fuskar ce yake masa bid'a amma Allah tsari Umar dan Khattab yace ma addini Allah da annabi yayi yake masa bid'a ta shari'a ba bid'a ta shari'a yake ne ba ina fata an gane wannan saboda wannan shine abin da ya faru Umar yayi sabon manzo Allah sai yi shi ma kansa manzo Allah yayi saboda tahajjudi qiyamul lailin da ake yi a watan ramadana ba bid'a ce ba sunna ce babban matsalar mu lokacin da abin ya faru akwai wasu malamai wanda yan uwa ne abokanin da'awa ne wanda ke da'awar cewa su yan izala ne kuma don cikin ma da'awar cewa su yan izala na har ma suna cewa su ne yan asali wanda ba su sani ba su ne asali ba amma dai suna cewa wai su ne asali dalilin su cewa su ne asali su ne ke rike da shugaban majalisar malamai wanda aka kafa izala da shi shine Sheikh Isma'il Idris confirm shine farkon shugaban majalisar malamai a kungiyar jama'atu izalul bid'a wai kamar sunna amma akwai farkon shugaba na kungiyar jama'atu izalul bid'a wai kamar sunna farkon shugaba general wanda shine shugaban gaba daya shugaban majalisar malamai na karkashin sa shugaban director ja gaje na karkashin sa shugaba na kowane bangare yana karkashin shine ake cewa shugaban izala guda shine mai gando Allah ji kansa da rahama to shi kuma shine na farko to sai zan suna rike da shugaban majalisar malamai mu ko muna rike da shugaba general to waye a asali in ana neman na asali wanda ya rike shugaban majalisar malamai ko wanda ya rike shugaban izala gaba daya ina fata an gane wannan to a wannan lokacin da yake shedan yayi wato ya shiga cikin al'amarin sai suka fito suka ce wannan tahajjudin haramun ne wannan tahajjudin bid'a ne wannan kasallolin da ake na cikin dare ba yi aka ta buga wuta tare da su wannan ya sa gaskiyar magana muke kira da babban murya idan mutum yana da'awa ko yana kira zuwa ga addini Allah ko ina kake ba mu ce dole sai ka zama dan izala ba ka dai rike littafi Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka zama mai da'awa ba mu ce dole sai ka shiga koci kungiya cikin kungiyoyi ba amma ka rike sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan ka shigo cikin wannan bangaren kana da'awa zuwa ga sunna to kada ya zama kuma don baka shiri da wannan bangaren ko baka so wannan bangaren kaga sun zo da wani abu da as sunna wai kuma ka kore wannan abun don ke yi da su idan kai haka baka wa kanka adalci ba ba kuma su kake fada da su ba kana fada da abin da ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine muke kira ga dukkan malamai ba su kadai ba har mudin nan mu tabbatar da cewa duk abin da muka je wani malami ya zo da shi sai mu bincike hujjojin sa idan akwai dalili sai mu yi amfani da shi ba dole ne dukkan komai mu riga mu sani ba a karatu ne ake har yanzu ana cikin karatu yana yiwa a cimma wata sunnar da ba mu san da ita ba sai yanzu aka gano ta yana yiwa mun san da ita amma dai saboda sha'ani irin na rayuwa kila ya zama ba mu karantar da wannan sunnar ba to sai wani malami ya zo ya karantar da wannan sunnar to mu kai amfani da wannan karantarwar ta wannan malamin matukar wannan abun sunna ne kar hasara ta dauke ka ka kore abun da ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka kare mu to shi yasa dai Allah ke gaya mu manzo Allah a wannan gurin wannan sallah wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka lalle cikin dare kuma ka je kai tahajjudi wannan matsayin nafila ne ba wajibi ne ba ka je kai wannan aiki domin karin kare nafila wato domin kare kare wannan farilla taka da kake yi domin idan mutum yana farilla kuma ya ziyo da nafila to wannan nafilan zai karfafa masa farillar sa idan ka zo ran tashin kiyama sai kaga farillar ka akwai tana da tsauri illa wani bangare kila baka cika sosai sosai ba to amma ga nafila sai ya dauko nafila sai ya cika maka farillar taka amma idan kai rashin sa'a baka da nafili fili baka da sallolin dare baka da azumi na nafila baka da komai duk kai dai farilla kawai ne a gare ka da an samu matsala kada a ta farilla to ka shiga uku ya Allah ka kare mu nafilatan laka asa an yabata rabbuka maqaman mahmuda lalle ne tabbas ba shakka ubangijin ka zai tayar da kai a matsayi babban matsayi wanne ne matsayi malaman sai maganganu masu yawa amma dai magana mafi kyau da zuciya ke natsuwa da ita ita ce magana da malamai suka yi na cewa wannan maqaman mahmud ana nufi a ran tashin kiyama ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tashi gaba al'umma yaje ya ce to lokacin da mutane suka shiga cikin wani hali kowa na bukatar ayi hukunci don ya sa a matsayinsa a wannan lokacin za mu dunguma mu je waje annabi adam ya kawo uzuri cewa abin ya fi karfinsa amma mu je waje annabi nuhu shi ma annabi nuhu ya kawo mana nashi uzuri shi ma ce abin ya fi karfinsa mu je zuwa ga annabi ibrahim mu je waje annabi ibrahim shi ma kawo nashi uzuri ya ce abin ya fi karfinsa mu ce zuwa ga annabi musa mu je waje annabi musa shi ma dai ya kawo uzurinsa ya ce abu ya fi karfinsa mu ce zuwa ga annabi isa alaihi salatu wassalam mu je zuwa ga annabi isa alaihi salatu wassalam shi ma dai ya kawo nashi uzuri shi ma dai ya ce abu ya fi karfinsa amma mu ce zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda shi ne bawan da ya wuce ko ne bawa daraja a duniyan nan to daga wannan lokaci za mu je mu iske manzo Allah mu ce ya manzo Allah ga halin da muke a cikinsa sai manzo Allah ce ana laha dama wannan haƙƙi na ne dama wannan matsayi na ne saboda haka me kuke bukata sai mu gaya manzo Allah ya tashi ya jagorance mu a je gaba Allah ya fadi gaba Allah yayi sajada gaba Allah yayi yaba ma Allah ya kamba ma Allah ya girma ma Allah ya kaddasa Allah ya nazzaha Allah sai Allah ce masa ya manzo Allah daga kanka ka roki abin da ya kawo ka yau ba ranar ibada ne ba yau ranar biyan bukata ne me kake so manzo Allah ce ummati al'ummata ya Allah al'ummata ya Allah sun shiga cikin wani hali ayi hukunci kowa ya san matsayinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kalaman da yake faɗa ma a lokacin da yake wannan sajadar shi bai san su ba sai wannan lokaci Allah zai cusa masa ya faɗi wayannan kalmomi na karramawa da girmamawa da nazzaha Allah sannan zai faɗe su to daga wannan lokaci sai Allah ce masa to shikenan an karba dama wannan matsayin ka ne bari mu je ayi hukunci yanzu sannan sai ai zo ayi hukunci da aljanna sai a raka mu muje mu shiga aljanna Allah ya kai mu yan wuta su kuma sai a zo a gargada a kora a je a shiga cikin wuta a cika da babbaka su ya Allah ka kare mu wannan shine maqaman mahmudan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ko a kiran sallah idan ka je mai kiran sallah yana kiran sallah me aka ce kace Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatul qa'ima ati muhammadan lil wasilata wal fadilata wab'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta ina fata an gane wannan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda yake mai kiran sallah yana kiran sallah kar ku yi mai kiran sallah aka kai karshen kiran sallah sai kai wannan addu'a Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatul qa'ima ati muhammadan lil wasilata والفضيله وبعثه مقاما محمودا من ذو الله تيتو wannan zai shigo cikin ceto annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ran tashin kiyama duk wanda ji kiran sallah yayi wannan amma akwai wani abu idan ka zo ka tsaya nan inda annabi ya tsaya domin akwai wanda ke wucewa su ko jan kari na kasan shi dan bid'a matsala tai in annabi yake ya tsaya nan shi sai ya wuce ko ko annabi yake a yi nan shi ko sai yayi nan to ahli sunna suna tsayawa inda annabi ya tsaya to mu tsaya inda annabi ya tsaya shi ma wannan addu'a dan bid'a sun kara domin ka zo in kana saurare su kana ji suna cewa اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي زوات إنك لا تخالف الميعاد وإنك لا تخالف الميعاد إن بعدت أتلي إن جمال ما حديثي كاريني أما ديك سيانا إن حديثي يسيوا واتن وآت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي واتى full set up magana ka kari ka tsaya ya Allah ka samu gani to wannan fa shine maqaman mahmudan da Allah ke cewa zai tayar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan taran tashin kiyama ya tashi gaban Allah ya je nemi ceto a lokacin da annabawa duka suke cewa abun ya fi karfin su sai manzo Allah kadai Allah ya ba wannan matsayin da manzo Allah ce duk mutumin da ya roka masa wannan matsayin to shi koran tashin kiyama Allah zai ba manzo Allah dama ya je cece shi kaga ka hauta da ceto wani ta wanda ba manzo Allah ba manzo Allah zai cece ka zaka shigo cikin al'umma manzo Allah zaka je ka sha taukin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama taukin da wanda ya sha shi baya sake jin kishirwa har abada in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to zaka je ka sha wannan taukin saboda ka je ka bi manzo Allah ka je kai aqida irin ta manzo Allah ka je ka bi sunnar manzo Allah ka je ka aikata abinda manzo Allah ke ka aikata musamman a waje wannan kiran sallah zaka fada cikin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ko manzo Allah lalle ne Allah ya tabbata mana a wannan gurin asa an yaba ataka rabbuka maqaman mahmuda Allah zai tayar da kai a wani matsayi wanda ake yabo wanda kowa na shawar wannan matsayin annabawa Allah na shawa ba za su samu ba mala'iku na shawa ba za su samu ba aljanu na shawa ba za su samu ba sara mutane kowa na shawa ba mai samu ne in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba shine kadai ba wanda zai samu wannan maqaman mahmuda ya Allah ka kara mana so da kauna ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama makauniyar biyayya ido ruhe mu bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nan za mu tsayawa insha Allah abubuwa na karanta daidai Allah shi bada lada kuskure ku muna roƙonka ya Allah ka gafarta muna Allah ka sanya mu cikin inda zaka intawa a wannan wata mai daraja wata mai alfarma